السلام الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى حدوى أولا يمتشي مع البركة نقوم شاء أكو قوتا ذو القعدة شكرة تدبو لها دتاري خدو دا أشرن دا ترى حجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا قبرنا مكة ذو قبرنا مدينة واندكم الشين إيدا تي دا قوما قوتا شاءت لها shekara ta 2008 a lissafin Turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun karanta tafsirin suratul fatiha ne har zuwa ƙarshenta wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan tafsirin suratul baqara malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
بسم الله الرحمن الرحيم الله مدى الكنسر كيكي شوى ألف لام ميم ونن ألف لام ميم شيني مبودينا إت سورة البقرة أبند سورة البقرة تكي كران تروى موضوع انتا أبند تكي تترد شيني بياني أكن سمبي دا نوعي نمتاني كمر حكا تاي بياني أكن سمبي نمو أميني تاي بياني أكن سمبي نمو نافكي تاي بياني أكن سمبي كافري دا مشركي Suratul Baqara ta kunshi jawabi akan waɗannan dangin jama'a guda uku. Amma da farko Allah madaukakin sarki yayi ƴar muqaddima kadan kafin ya fara jawaban da zai fara yi akan waɗannan sinfi na jama'a da na gaya mana. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah ya saukar masa da wannan Suratul Baqara din a garin Madina. A shekara ta farko hijirarsa komawarsa garin Madina wasu malaman suka ce a shekara ta biyu aka saukar da ita ma'ana annabi yana komawa Madina shekarar ta farko aka saukar mar da baqara wasu kuma suka ce a fi sanati saniya suratul baqara wannan suna annabi da kansa shi ya sanya mata suna suratul baqara kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa masu yawa sannan salafus salih magabata na kwarai su ma sun ambace ta da suna suratul baqara kamar yadda na gaya mana sura ce madaniya ma'ana sura ce yar madina tana da falala da yawa wanda wannan zama namu ba zai iya barin mu ƙididdige iya yawan falalar suratul baqara ba Ibn Kathir a cikin littafin tafsirinsa ya jero falala na suratul baqara da yawa a cikin tafsirinsa daga ciki akwai hadisin Abi Huraira wanda Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma ya ce hadisi ne hasanun sahihun marfu'a hadisi ne hasanun kuma sahih daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa la taj'alu buyutakum qubura kada ku sanya gidajenku su zamanto kamar makwantai fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaytan ba zai shige shi ba wanda yake so yayi wa gidansa garkuwa daga shaytan yayi wa dakinsa garkuwa daga shaytan da mugun aljani to ya rinka yawaita karanta suratul baqara me yasa yace la taj'alu buyutakum qubura, kada ku sanya gidajen ku su zamanto kamar makwantai. Shine makwanci makabarta kenan, ba a sallah a ciki. Ku musulmi, kada ku sanya gidajen ku su zamanto irin makabarta, dan makabarta ba a sallah a ciki. Makabarta ba gurin sallah bane. Ballantana ma idan ka zo sallah ka yi karatu har ka karanta suratul baqara a ciki, kaga daga nan sai ka fahimci cewa wanda ya yi masallaci a makabarta to ya saba wa karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yace da mu gidan da duk ai karanta suratul baqara kamar baqara bulala ce ga dukkan wani wato shaydani mai taurin kai. Kisa yana daga cikin abin da ya faru a tajruba yau da gobe, mutumin da yake da matsala ta mashul jin shafa na aljan, akan yi masa wasiya da ya lazimci karanta suratul baqara. Gida dungurungum din san ana karatun baqara, mugun aljani bai isa zauna a ciki ba, ballantana zuciyar da ko kwakwalwar da ake karanta mata suratul baqara a koyaushe. Ga hadisin Imam Muslim, hadisin Abi Umama, shima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikra'ul baqara, to anan ne annabi ya sa mata suna baqara, ku karanta al-baqara. Wai me yasa aka ce da ita al-baqara, aka sa mata suna al-baqara? Al-baqara ana nufin saniya, li'annahu warada zikrul baqara fiha, saboda ambaton wannan saniya ya zo a cikinta. Akwai kissa ta saniya, za mu zo mu karanta me ya faru. Manzo Allah ce ikra'ul baqara, ku rinka karanta suratul baqara. Fa inna akhdaha baraka, saboda karanta suratul baqara albarka ne. Mutum ya dauki baqara yana karanta ta, to zai samu albarka. Sannan wa tarkuha hasara, barin karanta suratul baqara hasara ne. Dan adam ya zamanto bai karanta baqara to hasara ne. Kowace sura ta Al-Qur'ani yana da kyau mutum ya lazimci karanta ta, amma musamman suratul baqara, saboda za ta baka kariya da gangan jikinka da kuma lafiyarka. Wala yastati'uha al-batala, manzo Allah ke cewa shaydanu matsafa ba su isa ba su yi fito da suratul baqara. Ma'ana duk wanda yake karanta baqara to ya fi karfin dukkan wani matsafi, ya fi karfin dukkan wani mai makirci, ya fi karfin dukkan wani mai nufin dan adam da wata illa. Bayan wannan kuma Allah madaukin sarki ya bude ta da alif lam mim. Kafin mu ce me ya akan alif lam mim, malamai sun yi sabani akan adadin ayoyin da ke cikin suratul baqara. Wasu malaman suka ce ayoyin cikin suratul baqara 285 daidai. Wannan shine ra'ayin malaman Makka, qurra'u na Makka da na Madina da kuma na kasar Sham. Mutanen Makka da na Madina da na Sham suka ce ayoyin suratul baqara 285. Malaman Kufa kuma suka ce a 286. Sai malaman Basra, wanda su ne adadin su yafi yawa, suka ce aya 287. Me yasa aka samu wannan sabani? Akwai wuraren da wasu sun sanya ayoyi ne a wurin, a nuskarsu, a riwayarsu ayoyi ne a wurin, amma wasu kuma ba su mai da su aya ba, suka sa su kamar waƙafi ne. To shi ne ake samun wannan bambanci ɗin. Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim. Wannan alif lam mim da irin wannan harafin da sauran harufa, kaf ha ya ain sad, alif lam ra ha mim nun kaf da sauran makamantansu, su ne waɗanda ake ce da su al-huruful muqatta'a. Al-huruf al-muqatta'a wasu harufa ne da aka kawo su a farkon wasu daga cikin surori na Al-Qur'ani. Imam Ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir yake cewa wannan lafazi na alif lam mim din ya buga kan malamai da yawa, sun yi sabani maganganu da yawa dangane da menene ake nufi da alif lam mim din nan da kuma sauran harufa al-hurufu al-muqatta'a. Surori dai a cikin Al-Qur'ani da suke da irin waɗannan ha mim kaf nun da su sad da kaf da kaf ha ya ayin sad da makamantan waɗannan sura guda 29 ne a cikin Al-Qur'ani. Allah da hikima irin tasa sai ya sanya harufan da aka yi amfani da su wajen kawo waɗannan al-huruful muqatta'a rabin huruful hija'iyya ne. Harafi ne guda 14 daidai, inda za ka ƙididdiga ka bibici ayoyin ka bibici surorin Al-Qur'ani waɗanda suke da waɗannan al-huruful muqatta'a za ka guda 29 ne. Sannan kuma da za ka bibici harufan da Allah ya yi amfani da su, da za ka harufan da Allah ya amfani da su din wajen kawo waɗannan al-huruful muqatta'a din za ka tare da su akwai hamza, alifun da hamza kenan, akwai ha'un, akwai ra'un, akwai sinun, akwai sadun, akwai ta'un, akwai ainun, akwai kafun, akwai kafun, akwai lamun, akwai mimun, akwai nunun, sannan kuma akwai ya'un, akwai kuma ha'un. Waɗannan su ne harufa guda 14 rabin huruful hija'iyya. Sai ya ɗauki rabi sai ya bar rabi. Menene hikimar? Allahu a'lam. To me ake nufi da alif lam mim? Wasu suka ce abinda ake nufi da alif lam mim Allahu a'lamu, Allah shi ya san me yake nufi da alif lam mim. Kuma wannan fa shine abinda dole zaka zo ka faɗa in ka je ka dawo, saboda malamai sun yi sabani, kowa ya faɗa. Al-mufassirun suka ce kullun yudilu bi bidalwihi, kowa yana faɗin irin abinda Allah hore masa. Wasu suka ce sunan Allah ne, sunan nakin Allah ne anan, kowane harafi ɗaya yana matsayin sunan Allah ne, kamar yadda zamu zo mu bayani. Wasu kuma suka ce a'a, Allah ya kawo su ne kawai don ya buɗe sura. Yanzu makulli da za ka buɗe ƙofa ko mabuɗi da za ka buɗe ƙofa, ai kowa za ka yadda irin haƙwaransa, ko ba ka bane? Za ka zo ka ce me wannan haƙuri yake nufi, me yasa wannan yayi ciki, me yasa wannan yayi waje? Kowane ɗaki da makullin da yake buɗe shi, ko kuma ka ce kowane kwaɗo da makullin da yake buɗe shi. To kowace sura kuma akwai harufan da suke buɗe ta, wata Allah ga dama ya buɗe kawai ya shiga maganar daren. Ina fata ana fahimta, kamar yadda kai ma wata ran ɗakin ka idan ka zo babu kwaduwa ka za ka shiga daren, ba wanda zai ce da kai me yasa ka shiga. Kamar yadda kuma wata ran kai dama ka sa kwado ka garkame, da haka shi waɗannan kamar makullai ne da aka yi na shiga surori. Wasu kuma suka ce a an yi ne, an kawo su ne don a nuna wato mu'jiza ta Al-Qur'ani, wato huruf ne na tahaddi, ba wanda ya isa ya yi irin wannan ɗin. Yayin da zai zo ya magana, ka kawo wannan harufa, sannan kuma ka kawo magana da take da alaƙa da wannan harufan. Don malaman tafsiri cikin ƙwarewar da Allah ya musu, wasu ɗin da suka zurfafa bincike cewa harufan suna da ma'ana, suka ce a ai kowane harafi da kaga Allah ya kawo, to insha Allahu ta'ala a aya ta gaba, ta farko ko ta biyu ko ta uku, za ga Allah ya kawo ayar da take da alaƙa da waɗannan harufa ɗin. Da haka shi akwai manufa ta kawo su, ba wai haka kawai ta kai aka kawo su ba. Waɗannan wasu malaman suke cewa da wannan harafin da wani makamancinsa yana cikin al-mutashabih alladhi ista'thara Allahu bi ilmihi, wanda Allah ne yake banci kansa da saninsa. To amma wannan fassarar za ta iya bada yar matsala kadan. Matsalar ita ce, kenan yanzu Allah madaukin sarki ya saukar da wani abu a cikin Alkur'ani da ba san ma'anarsa ba? Ku fahimta ba ku? Idan aka ce ba san ma'anar waɗannan ba, kenan a cikin Alkur'ani akwai abin da Allah ya saukar amma ba a san me yake nufi ba. Kuma me ya manufar saukar da Alkur'ani? A yi wa mutane bayani su gane. Sai za a suka ce a suna da ma'ana. Wasu suka ce sirrin Alkur'ani ne. Mu mun yi imani da zahirin Alkur'ani, kowane abu yana da sirri. Kamar yadda Sayyidina Abubakar yake faɗa, fi kulli kitabin sirr, kowane littafi yana da sirri irin nasa. Wa sirrullahi ta'ala fil Qur'an awail suwar. Abubakar yake kowace sura ko kowane littafi yana da sirri. Sirrin Ubangiji a cikin Alkur'ani shine wannan farko-farkon sura Al-Huruful Muqatta'a din. Wannan sirri ne na Ubangiji da yake banci kansa da shi. Wannan shine tafsirin da Sayyidina Abubakar yayi. To aka ce menene amfanin kawo su? Amfanin kawo shine dan kai imani da su, ka yadda cewa lalle akwai abin da Allah yake banci kansa da shi. Sannan kuma wasu suka ce wannan kamar yadda Ali ibn Abi Talib yake faɗa, yace wannan yana cikin abubuwa da suke zababbu a cikin Alkur'ani mai girma. Yace li kulli kitabin safwa wa safwatu hadha alkitab alhurufu tahajji. Wannan alhurufu tahajji ko alhurufu almuqatta'a sune abubuwa da suke zababbu kebantattu wanda Allah madaukin sarki ya zabe su. Wasu da cikin malamai suka ce kar ma ku wahal da kanku suna da ma'ana. Wannan alif lam mim kaf ha ya ain sad sad kaf ha mim duk suna da ma'ana, ba wai aka kawo su ba. Kowane harafi mabudi ne daga cikin wato a farkon suna daga cikin sunnin Allah tabaraka wa ta'ala. Haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa, yace kowane harafi guda ɗaya anan kamar alama ne daga cikin sunnin Allah tabaraka wa ta'ala. Yanzu misali idan ka ce kaf ha ya ain sad, yace kaf din nan tana nufin alkafi, sunan Allah kenan. Sannan kuma ha'un din nan tana nufin alhadi, ya'un din nan tana nufin hakim. Kaga hakim akwai ya, shine ma'anar wannan ya din kaf ha ya hakim. Al'ain din nan fa al'alim, sad fa ana nufin sadiq, yana cikin sifan Allah mai gaskiya ne. To da haka aka ce alif lam mim sad, me ake nufi? Yace abinda ake nufi ana Allahu al-Maliku as-Sadiq. Ana Allahu al-Maliku as-Sadiq, a shi tsari ma'ana. Wannan shine ɗaya daga cikin riwayoyi daga cikin riwayoyin Abdullahi dan Abbas, Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda. To a nan gurin abinda nake so mu fita da shi shine me ya kamata mu dauka. Akwai magana ta ƙarshe da malamai suka ce wannan suna da ma'ana, ma'anar su rantsuwa ne da Allah madaukin sarki yake cewa alif lam mim. To kamar yana nufin yayi rantsuwa ne, ma'anar su rantsuwa ne. A wani gurin kuma idan yazo sai ya canja usulubin rantsuwan, ya rantse ne da waɗannan harufa don ya maka bayani akan falalarsu. Su falalan harufan suna da falala keɓantattu. To da ƙarshen ƙarshe dai abinda na ga da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa shine lalle kam akwai malaman da sun yi ijtihadi, sun yi ƙoƙari wajen faɗin ma'anonin waɗannan, amma dai ba a samu riwaya daga manzon Allah da ya fassara ma'anan alif lam mim ba. Ba a samu riwaya ingantacciya tabbatacciya daga shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Sannan duk riwayoyin da aka samu daga sahabbai ko tabi'ai ko kuma dukkan wasalaf, riwayat ne tabbatattu daga gare su, amma riwayat ne ijtihadiyya, ma'ana sun yi dai iya kokarin su ne don su fitar da ma'ana ta alqur'ani. Shi yasa wasu idan sun zo daga ƙarshe sai su ce Allahu a'lam, Allah shi ya bar kansa sani dangane da wannan ma'ana din. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina, yace zalikal kitabu ai wancaninka shine wannan littafi, la rayba fihi wanda babu kokon to ko shakka a cikin sa. Sai kace hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi, idan ka tsaya anan kenan ma'anar yanda zata baka. Zalikal kitabu la rayba fihi, wannan shine littafin da babu kokonto babu shakka a cikin sa. Zance ya kari hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shi kuma dai littafin cikin sifan sa shiriya ne ga masu takawar da sun yi imani da gaibu kuma suna tsayar da sallah, sannan kuma cikin abinda muka azurta su suna ciyarwa. Fassara ta farko kenan. In kaga dama ka ce zalikal kitabu la rayba, lalle wannan littafi ne ko shakka babu, littafin Allah ne ko shakka babu, littafi ne na Allah. Fihi hudan lil muttaqin, a cikinsa akwai shiriya ga masu takawa. Fahimtum? Suwaye masu takawa? Sifar shi ne sun yi imani da gaibu kuma suna tsayar da sallah, sannan suna ciyarwa dangane da abinda muka ba su. To shi yasa a gurin malaman karatu na Qur'ani ko malaman tajwidi ko qurra'u, idan ka zo nan in ka lura akwai wasu digo-digo guda uku akan ba'un din nan da fa da ha'un din nan. To a ka'idar karatun alqur'ani idan ka zo sai dai karanta zalikal kitabu la rayba, ya halatta ka tsaya da akan ɗaya daga cikin su, amma ba za ka tsaya akan dukan su ba. Sai ka ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, ko ka ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, amma dai ba za ka ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, ba za ka faɗi haka ba, saboda ka ga waƙafi guda biyu akai. Kuma ka ɗauki wannan ita ce ka'ida ga dukkan alama da ka gani a cikin alqur'ani mai irin wannan ɗige-ɗige ɗin guda uku a wuri guda. Ina fata ana fahimta. Jayyid. Allah ce zalikal kitabu la rayba fihi, to kalmar zalika ɗin nan malaman nawa suka ce ismul ishara ne lil ba'idi al muzakkar, suna ne da ake amfani da shi don nuna wani abu, namiji kuma abun yana nesa. Yanzu idan ina so nuna wancan mutumin da yake bakin kofa, a ka'ida ta larabci sai dai in ce zalikar rajul aljalisu inda albawwab, wancan mutumin da yake zaune a gindin kofa. Amma idan ina so ne magana da wannan bawan Allah sai in ce hadhar rajul, wannan mutum. Kaga kenan akwai ismul ishara lil ba'idi al muzakkar, akwai kuma ismul ishara lil karibi al muzakkar. Ismul ishara lil ba'idi al muzakkar shine zalika, wasmul ishara lil karibi al muzakkar shine hadha, wannan namiji kenan. To idan mace ce kuma fa sai ka ce tilka waccar, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilka min anba'il ghaib nuhihi ilayk, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Idan kuma ta kusa ce fa sai ka ce hadihi binti, wannan ƴata ce, wannan suna na kusa kenan. To a wannan hadihi din ya halatta ka ce hatihi, akan ce kuma hatihi, ana amfani da shi ga ma'anar hadihi. Kaman ce hadihi al-kutub, ya halatta a rarci in ce hatihi al-kutub, an gane ko yawa hadhihi binti ay hatihi binti hadhihi suwar hatihi suwar wannan uslubin imam ibnu ashur yakan yi amfani da shi a cikin littafin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir da yawa yakan yi amfani da wannan sannan kuma malaman larabci na lugha suna yin amfani da irin waɗannan to yanzu mu dauki wannan zalika al-kitabul arabi fi to idan mun ce zalikan nan yana ana amfani ne da shi akan nuni akan wani abin da yake nesa to yaya za a yi amfani da zalikan nan akan kuma al-qurani al-halin kuma gashi nan a kusa kun fahimta ba an ce na nesa bane ai babu wani tawili anan tunda zalika yake amfani da shi ko to wasu suka ce zalikal kitabu ba za a ce wancan littafin ba suka ce ai hadal kitabu wa huwa alquran haka imam al-bazawi ya fassara cikin tafsirin sa zalika huna bi ma'ana hada kawai ka dawo da zalikan nan tana nufin hada to wannan zai iya bamu iskali iskalin shine yaya za a yi amfani da kalmar da take nuni akan nesa kuma a fassara ta da kusanci shine suka ce takadirin zancen shine kace ai haza Allah yana nufin ai haza zalikal kitab wannan shine wancan littafin da muka ba ku labari tunda haka suka awwala shi imam al-farra yake cewa kana Allah tabaaraka wa ta'ala qad wa'ada nabiyahu sallallahu alaihi wasallam lalle Allah madaukin sarki yayi alƙawari wa annabinsa ay yanzila alayhi aw ay yunzila alayhi kitaban la yamtuhul ma Allah yayi wa manzan Allah alƙawari cewa zan saukar maka da littafin da ruwa baya goge shi Qur'ani ba inda zaka jefa shi a cikin ruwa ka aje shi ruwa ba zai goge shi tawadar sa ruwa baya goge ta ma'ana abinda ake nufi ko mun badade ko me zai je da faru babu abin da zai share alqurani ka fanci wannan ba ruwa ba ko wani abin da ya furuwa ma nawa ne ake samu a zo ai gobara a daki guda sai ga gobarar ta ci komai amma ta kewaye qur'anin ta bashi akwai inda ta zo ta ci komai ta cinye komai ta zo qur'anin sai ta kama bangon wannan gilaf din bango wannan na kwali din sai ta cinye shi amma ainihin qur'anin sai ta bashi saboda Allah ya alƙawarin baqa'uhu tabbatarsa wala yakhlaq an kasarati radd kuma shi alqur'ani baya tsufa wai saboda yawan karanta shi baya sa ya zama tsohon littafi alaramma qararran alaramma gwani tabaka bari wanda ya kware wajen qur'ani kullun idan yazo karanta shi zai yana shauƙin karanta shi ina jin dadin sa baya koshi da shi ba a wadatuwa da shi yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da alqur'ani mai daman tumfil azal Allah ya wa annabi alqawarin cewa zai saukar mai da wani littafi mai wannan sufa din to yayin da Allah ya saukar masa alqur'ani sai ya ce da shi hadha wannan zalikal kitab alladhi wa'adtuka an unzilahu alayka fit tawrati wal injil wannan shine wancan littafin da nayi maka alƙawari zan saukar maka tun a cikin at-taura na fada kuma a cikin injila ma na fada wa ala lisanin nabiyyin min qablik kuma a harshen annabawan da suka gabace ka din na fada to kaga wannan shine tafsirin ba yadda zaka fassara kenan wannan zalika din akwai wani abu muqaddar kenan ana kaddara hadha dan zance ya fi dadi hadha zalikal kitabul ladhi wa'adtuka an unzilahu ilayka wannan shine littafin da nayi alƙawari zan saukar maka a harshen annabawa da suka gabace ka a wata riwayar imam ibn kaysani yake faɗa kamar yadda imam al-bazawi ya kawo cikin tafsirin cewa a inna allah ta'ala anzala qabla surati al-baqara suwaran kazzaba biha al-mushrikun kafin suratul baqara allah ya saukar da wasu surori wanda kafirai suka ƙaryata su suka ce cewa duk ƙarya ne ثم انزل الله تبارك وتعالى سوره البقره daga baya Allah madaukin sarki ya saukar da suratul baqara to shine sai yake cewa zalikal kitabu wancan littafin Al-Qur'ani ke ne yake nufi, yace ai yani ma taqaddama al-baqara min as-suwari la shakka fi zalikal kitab al-qur'anin da ya gabata, surorin da suka gabata waɗanda ba baqara ba, waɗancan ake nufi, wanda suka gabata din nan wallahi babu shakka a ciki, duk da cewa kafirai sun ƙaryata su. Ina fata ana fahimta, kamar Allah yana bashi labari ne cewa surorin da suka ƙaryata kafirin suratul baqara zalikal kitabu, to wancan littafin, wancan surorin la raiba fihi, babu shakka fa a cikinsu, kamar yadda ita kanta suratul baqara babu shakka a cikinta. Hudan lil muttaqin, fihi hudan lil muttaqin, a cikin alqur'ani akwai shiriya ga ainihin wato masu takawa, masu tsoron Allah. Allah ubangiji ka shiryar da mu dangane da shiriya a cikin alqur'ani. A nan gurin kalmar huda tana nufin ai fihi rushdan wa bayanan li ahli taqwa, a cikin alqur'ani akwai shiriya da bayani ga masu takawa. Wasu ka ce nasbi ne alal hal, ai hadiyan shi wannan alqur'ani, mai kun ka ce fihi hudan, ai yani hadiyan للمتقين تقديره لا ريب في هدايته للمتقين باب شكا دنگني للشريال ود القرآن يكي و ما ستك و ابن دا اكي نفي دا الهدى كمشين دا ابن دا تن ادم زي اي شريو وادشي ابن دا ادن تن ادم يكرن تاشي زي غاني زي دورو اكن هنيا تديدي شيني اكي نفي دا الهدى للمتقين فما ستك و يعني المؤمنين انا نفهم واتو مؤمنين كما يدى عبد الله دان عباس يكي فدا المتقي من يتقي الشركة والكبائر والفواحش. كذا من تقوى شين وندي كي كياي وشركة دا كبائر من يمن ينزل بي دا الفواحش دكما صورا وتليف فكا نصابا وعلا انشرو كلمر التقواني دا الاتقاء الاتقاء اصل الاتقاء على رشي انشرو معنات شين الحجز بين الشيئين كشغط كان مصابوا ودابي شين الاتقاء shine ake cewa a larabci sukan ce ittaqa fulanun bitursihi, ittaqa fulanun bitursihi, wane yayi amfani da garkuwarsa ya kare kanshi. Kaga da ka dauko garkuwa ka kare kanka, yana nufin cewa ka sanya wani abu tsakanin abin da zai cuce ka, wannan shine ake nufin al ittaqa. Ajalahu hajizan bayna nafsihi wa bayna ma yaqsiduhu, ya sanya shi zamanto wato mai shamaki tsakanin kansa da kuma abin da wani yake nufin sa. Ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana idza marra al ba'su ittaqayna bi rasulillah. Sahabbai suke cewa a riwayar Imam Muslim a cikin kitabul jihad was siyar, idan wato yaki yayi yaki aka fara gwabzawa yaki yayi tsanani, ittaqayna bi rasulillah, muka dawo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya faru a ghazwat Hunain, a yakin Hunain da aka zo yakin Hunain suka tafi da adadi mai yawa, da yawan gaske. Sai sahabbai suke cewa lan nugula bal yawma min qilla, yau dai in dan mu kadan ne to ba za a rinjaye mu ba, ai mun gama da su yau, yau kamun kaji za mu yi musu. Suka yi alfahari bi kasaratihim, da yawan su. Sai Allah ya nuna musu ashe ba yawa shi ke sa kai nasara akan abokin gaba ba, a'a taqwa, tsoron Allah, bin Allah, yi masa da'a. Da aka zo ana yaƙi ana yaƙi ana yaƙi, suna ganin kaɗan ne, suna ganin kaɗan ne abokanan gaban nan, suna matsowa suna matsowa, suke ta kashe mutane malam, sai da ta kai ga sahabbai da abun yayi tsanani fa malam gaba ki diska dawo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga Allah ya tashi yana rike mayafinsa, yana rike da takobi da makami, yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ni ne Annabi ba wai da ƙarya ba, kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib. Yayi hasara wanda Annabi ya kashe shi, yayi hasara wanda ya kashe Annabi, babu riba, wanda ya kashe Annabi ya shiga uku, wanda kuma Annabi yayi amfani da takobi ya sare shi, shi ma ya shiga uku. To kalmar ittaqaina bi rasulillah, kaga muna sanya manzon Allah ya zamanto wukaya, wato muna sanya shi ya zamanto hajis kai tsakanin mu da shi. Umar ibn Abdul Aziz yana faɗa at-taqwa shine tarku ma harrama Allah, kabar abinda Allah ya haramta, wa ada'u maftarada Allah, fa aikata abinda Allah ya farlanta, bar abinda Allah ya haramta, aikata abinda Allah ya farlanta, wannan shine taqwa. Fa ma razaqa Allah
بعد ذلك فهو خير الى خير duk abin da Allah kuma ya azurta ka bayan wannan to wannan kuma alkhairi ne akan alkhairi ina fata ana fahimta shi ne suka ce shine al-iftidar bin nabi kenan koyi da manzo Allah bayan ka daina yin haram kuma ka aikata abin da aka farlanta ma sannan kuma ka zo ka rike annabi kana koyi da shi to wannan khairun ne ila khair wannan alkhairi ne akan alkhairi Allah madaukin sarki yayi bayani akan sifofin wasu masu takawa a cikin wata aya cikin Bakara ko laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi ko wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal-yatama wal-masakin wabni sabil ko wal-masakin wabni sabil wal-wasa'ilin wa fir-riqabi وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وذلك صفوف في ذلك فبعد شوالنا آية أنت تكون ليس البر توجيتك ورولي تنيوان دعا سولي أكي نفيد ما ستقوى الله يسن يومتكين واتو ما ستقوى lallai samun takawa da tsoron Allah wannan shine abin da yafi dacewa bawa ya sifantu da shi duk wanda yake mai tsoron Allah ne to shine zaka ga ya samu dace a rayuwarsa kuma shine zaka ga ya rayu akan abin da Allah yake so wanda kuma duk ya rayu akan kishiyar takawa da rashin tsoron Allah to zaka ga yana sabawa Allah a cikin al'amuransa kuma zaka ga baya ma jin tsoron kowa Allah madaukin sarki ya nuna cewa bin alqur'ani shine takawa ka rike littafin Allah shine sama da kowane littafi kada a baka wani abu a ce da kai yafi alqur'ani lada kada a baka wani tsari a ce da kai ka wanci kalar da tsarin alqur'ani ka bi tsarin da ba na alqur'ani ba a raba ka da dokar Allah wanda yake shine al-khaliqu ba wai al-makhluq ba a raba ka da dokar Allah da maganar Allah wanda shine al-ma'budu ba wai al-abidu ba a hada ka da tsari ko a hada ka da tunani na wani dan adam kaga wannan ba karamin tabewa bane kwarai da gaske wannan alqur'ani qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqar wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id Allah ce wannan alqur'ani shiriya ce ga duk wadanda suka yi imani kuma waraka ne gare su dangane da cututtuka na shirka cututtuka na bid'a cututtuka na hasada cututtuka na aikata haram cututtuka na gangan jiki ma alqur'ani yana magancewa wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wannan yana nuna mana cewa ashe duk wanda ya rungumi alqur'ani to ya rungumi babban rabo to sai Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaib lalle bayan Allah na gari sune wadanda suka yi imani da gaibu al-ghaibu ma gaba anka abinda ake nemi da gaibu shine duk abin da ya kuya gare ka baka san shi ba a lugha ta larabci a ka'ida ta larabci yanzu zan iya cewa abinda yake bayan wannan Allah na cikin masallaci ni gaibu ne a gurina saboda yanzu ban isa in ce ma mutanen da suke zaune a bayan wannan Allah a tsaye suke ko a zaune ba dariya suke ko kuka suke suna da Qur'ani ko ba su da Qur'ani saboda ba na gani ina fata ana fahimta yanzu abin da yake saman masallacin nan watakila akwai tsuntsu watakila akwai ganye amma da ni da kai ba mu san mu faɗa ba saboda gaba Allah ya kuya gare mu abin da yake gudana yanzu a rawun din gidan Murtala gaibu ne a gare mu saboda yanzu ba wanda isa yace mota kwaya biyar ce suke zagayawa ba wanda yace ce a ga wannan a taba ne yana bi a ga wani mai babbar mota nan yazo kai saka fada ba saboda gaibu ne a gare ka to menene wai ake nufi da gaibu a nan gurin da farko ma tukunna menene ake nufi da imani din alladina yu'minuna bil ghaib ay alladina yusaddiquna bil ghaib sune masu gaskata gaibu al imanu huna bi ma'ana at tasdiq bil qalbi kamar yadda Allah yana cewa wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin a cikin kisar annabi yusuf ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin kai ba mai gaskata mu bane kalmar mu'min anan tana nufin at-tasdiqu kenan dan al-iman tana zuwa bi ma'ana as-sidqu a lugha ta larabci aiwa ma anta bi musaddiqin lana amma a shari'ar musulunci abinda ake nufi da al-iman shine al-i'tiqadu bil qalbi wal-iqraru bil lisani wal-amalu bil arkani wannan shine al-iman kai kuduri a cikin zuciyarka cewa babu abun bauta da cancanta da dacewa sai Allah sannan kuma ka tabbatar a harshenka cewa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah ka ce la ilaha illallah kenan wal amalu bil arkan sannan kuma kai aiki da gangan jikinka imani ɗan uwana baya tabbata sai da waɗannan rukunai guda uku na farko al i'tiqadu bil qalb la budda an ya'taqida al insanu fi qararati qalbihi dole ne mutum yayi kuduri a cikin zuciyarsa cewa lallai fa akwai wani wanda ake bautawa daya kenan wannan fa bai wadatar ba kai wai ka ji a ranka cewa akwai Allah kuma shi kadai ne abun bauta sai kai shiru a dole kuma kai furuci a harshenka ka fada a harshen la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abun bauta da cancanta sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wadannan guda biyun ma ba su isa ba sai mun ga al'amalu bil arkani kai aiki da gangan jiki dan wani zai iya zuwa ce ma a zuciyarsa ya yadda akwai Allah kuma ya yadda manzon Allah ne sannan kuma ya faɗa maka a baki amma sai muka ga baka sallah baka azumi baka yin dukkan wasu awamir na umarnin ubangiji baka yi wannan ya nuna baka da imani da haka imani yana da ƙwarƙuku ne kuduri a zuciya furuci a harshe aiki da gangan jiki wannan shine ake nufi da imani amma duk imanin da bai cika wannan sharuɗa ba to wallahi wannan ba imani bane ba alladhina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani da ghaibi abinda ake nufi da ghaibu kuma anan malamai sun sabani ko suka ce kullama umirta bihi min al iman kullama umirta bil imani bihi duk abinda aka umarce ka kai imani da shi shine ghaibu fi ma zaba an basarika abinda ba gani ba wasu suka ce kaga anan gurin ubangiji gaibu ne inda ba ganshi ba manzan Allah yakan zama gaibu a gurin wasu wasu kuma ba gaibu bane yanzu da ni da kai manzan Allah gaibu ne a gurin mu saboda bai ba mu ganshi ba ina fata ana fahimta amma umirna bil imani bihi wa qad amanna bihi an umarce mu yi imani da shi kuma mun yi imani da shi din sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wasu kuma suka ce mala'iku ba gaibu ne ba wanda yake ganin mala'ika babu shi wanda zai ce ga mala'ika ya gan shi sai dai annabawan Allah sai dai Allah ya kan sa mala'iku su rikide da wata rikida ka iya zuwa ka gan su kamar yadda ya tabbata a wasu nassofi wanda ba lokacin ambatan su bane ba amma al mala'ika min al ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib ay yu'minuna bil mala'ika suna yin imani da mala'iku wal ba's wal janna tada iqama ay wai tada qiyama da al janna qiyama kaga ba ganta ba da ni da kai ba wanda yake al qiyama kaga kai gudi sannan kuma al janna ana fahimu labarin al janna uiddat lil muttaqin wal nar da wuta uiddat lil kafirin duka ba mu gani da kwayar idan mu ba والصراط والميزان بصراط الميزاني با wanda ya gani amma mun yi imani da su wannan shine ake cewa gaibu wasu ma suka ce kai abinda ake nufi da alladhina yu'minuna bil ghaibi kamar yadda na faɗa dungurungun ai alladhina yu'minuna billahi sune waɗanda suke yin imani da Allah wasu suka ce al-ghaibu al-Qur'an wasu kuma suka ce alladhina yu'minuna bil akhirah wasu kuma suka ce al-ghaibu al-wahyu sune waɗanda suke imani da wahyi وعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وشكم اسكتشي قدرة اتشي غيبه قدرة يرزا الله قدرة وتقيل لنا الشيكرة بي وترى نظر كالروكي من الزئيم الثلاثي فقدرة فيدد ونب ونب بينا تكون واتو الغيب الذين يؤمنون بالغيب سوني وطلب السكري إيماني daga cikin abun da muka basu warzuku ismun likul ma yuntafa'u bihi arziki shine duk abin da ake amfanuwa da shi hatta alwalad wal ab da 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 bawa duk ana nufin arziki ne ku ciyar cikin abin da Allah ya baku asalin wato arziku a larabci ana nufin alhazzu wan nasib rabu
shine arziki duk abinda aka baka na rabo aka yanka baka wannan shine arziki yunfiquna kuma ana nufin yatasaddaqun suna bada sadaka ay yunfiquna fi sabilillahi wa ta'ati bayan Allah mu'mine suna ciyarwa wajen taimakawa addinin Allah ba sa rauni wajen taimakawa addini ba sa kasa a guye wajen taimakawa addini wannan shine sifa ta imani ta yanda yau za ga musulmi suna da rauni akan wannan matsala ta infaki taimakawa addinin Allah idan kana so ka gane yanda abokan gaba suka yi mana fintinkau suka ketare mu da dai baka tunanin cewa watakila zamu iya iso su je ka cuci cucin su ka gani suna gina cuci su gyara ta fiye da dakunan da suke kwana su sa wa cuci AC su sa masa kujeru cushion a sa carpet a sa fulawa a gyara shi a killace shi a tsaftace shi sai masu kula da shi da rana masu kula da shi da daddare masu kula da shi da waye amma yau duba masallatan musulmi ka je ka gani akwai masallacin da idan ka je kai sallah a ciki insha Allah kana da farar riga in ka tashi sai ka je ka wanke ta saboda tsabar datti ga yana masallaci rashin lura da shi kaga masallaci ban daki ya cika mutane suna ta bahaya ba a gyara ba ma unzila min qablika kuma suni imani da abinda aka saukar kafin kai shine at-taura da injila da sauran al-kutubul munazzala ala anbiya'illahi alayhi wassalatu wassalam da sauran littafai da aka saukarwa annabawa da suka gabace ka irin su at-taura injila zabura suhuf ibrahima wa musa da wannan magugu mu san su ba duk sunni imani da su mu'mini duk da cewa ba ga taura ba ba ga injila ba ba ga zabura ba ga suhuf ibrahima wa musa ba amma kai imani cewa littafai ne na Allah kamar yadda Allah ya saukar da alqurani har kuma Allah ya saukar da waɗannan littafai ga sauran annabawa wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun dangane da lahira kuma wa bil akhirah ay wa bid daril akhirah su mu'mini nagari dangane da gidan lahira ai sun yi yaqini sun sakantance tabbas lalle akwai lahira kuma tabbas za su je lahira an ambaci lahira ne da al-akhirah daga kalmar al-akhiru ne ko al-akhir ana nufin na ƙarshe sai aka ce al-akhirati wa bil akhirati dangane da gidan ƙarshe sai malamai suka ce an ambaci lahira ne dan da al-akhirah dan saboda ita ce a ƙarshe duk abin da bawa yayi ya gama a rayuwarsa ƙarshen tika dai tik ita za a ji wasu me ce duniya bi duniya an ambaci duniya ne da duniya lidunuha min al-akhirah saboda tana kusa da lahira dan an ce a duniya ana nufin abin da ke kusa an gane ko abin da ke kusa da kai zan iya ce da kai udunu ilayya ko udunu minni kamar tso kenan kutufuha daniya ƴaƴan itatuwan gidan aljanna da ake kira daniya a ƙasa suke a kusa a duniya tana kusa da lahira shine ma'anar ad-duniya al-akhirah fa yani hiya darul allati ita ce gidan nan da ba'da ma'ishati ad-duniya bayan rayuwa ta duniya zaka je ka rayu a cikin ta ita ce ta garce babu wani abu bayan lahira kuma ai duk rayuwar da dan adam zai yi a cikin to rayuwar ta lahira in ma shakiran wa in ma kafura an gane ko kodai na dama ko na hagu wa bil akhirati hum yuqinun lalle su masu kankancewa ne ayyu sayqinuna annaha ka'ina lalle suna su kankancewa lahira kiyama za ta kasance tabbas daga al-iqanu ne abinda ake nufi da al-iqanu a larabci shine al-ilmu wasu suka ce al-iqanu wal yaqinu abinda ake nufi shine ilmun al-istidlal wani ilimi da zaka yi dan ka kafa hujja akan wani abu ulaika ala hudan min rabbihim wadancaninka lallai masu waɗannan sifofi ai kalmar ulaika ana nufin ai ahlu hadhihi sifa ma abuta waɗannan sifa da aka ambata maka ala hudan min rabbihim, tabbas suna kan shiriya daga ubangijinsu, wa ulaika humul muflihun, kuma lalle su ne waɗanda suke kan wato shiriya. Ko nake ban karanta muku? Yawwa, wa ulaika humul muflihun, kuma su ne waɗanda suke kan wato rabauta. Kalmar ula'ika a gurin malaman larabci da ula'ika da ula'i kinaya ne na jama'a, an gane? Lafazin ula'ika, ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim, ana nufin jama'a ce da suka kafirce wa ubangijinsa. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kaga nan bai kawo kaf din ba. Da ula'ika da ula'i duk ana nufin lafazi ne da yake wakiltan jama'a. Ha antum ula'i, ga kunan ku wannan jama'a, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kuna son kafirai amma su ba sa son ku. Wannan kaf din kaful khitab ne a gurin malaman nahwu, kaful din da ake yin magana da abokin magana. Ula'ika lahu dan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun, kuma lalle ma'abuta wannan sifofi su ne waɗanda suke wato masu rabauta. Al muflihuna ay annajuna wal fa'izuna, fazu bil jannati, waɗanda suke kubutattu kuma waɗanda suka samu rabo, wanda sun rabauta da gidan aljanna. Wa najaw minan nari, kuma sun kubuta daga wuta, Allah ya sa mu cikin su. Wasu malaman suka ce al falahu yana nufin albaka'u ne. Ula'ika humul muflihun ay ula'ika humul baquna fin na'imi al muqimi. Kalmar al muflihun ay ana nufin albaqun, su ne masu wanzuwa da tabbata a cikin ni'ima tabbatacciya. To menene asalin kalmar al falahu kuma? Al falah, falaha yaflahu falahan, ko المفلحون ودن السكر بوتا. كلمر الفلاح على نفسي سكتي دقا القطع والشق دقا بل ذاك ينكاشي كما كرباشي كوكا طاقاشي شيني الفلاح شيسا ما اكتشي دا مي 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 شوكا مي بونا اكتشي دا شي فلاح هنغاني الفلاح مي تونا قصا كاقا مي بونا باينا دوا دو كما جربي يهي تونو سيسا ايري با. To wannan aikin da yake fasawan shine ashakku kenan, an gane ko? Shine al-falah, fasa abu tsagawa. To anan ne aka dauko wato aka ari kalmar aka yi amfani da shi dangane da bayani akan masu rabauta. Summi al-fallahu fallahan li'annahu yashqu al-ard, an ambaci manomi ne da al-fallahu saboda yana tsaga kasa. To shi yasa ladanin da yazo yana kira yana cewa hayya al-fallah, hayya alal fallah, to yana kira yalla jama'a ku taho ga manomi. Abuwan ya mu'azzin, an gane ko? Wannan kenan. Shi yasa larabawa suke cewa a irin masal din nan na larabawa suka ce alhadidu bil hadidi yuflahu, alhadidu bil hadidi yuflahu, karfe da karfe ake tsaga shi. Ba na kana so ka tsaga karfe, ba za ka ɗauko kara ka tsaga karfe ba, ko ba ka bane, ba za ka ɗauko itace ka ce shi za ka ainihin tsaga karfe ba. A'a, alhadidu bil hadidi yuflahu, karfe da karfe ake tsaga shi, an gane ko? Yawwa. To sai ce me kuma?
Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum أم لم تنبئهم لا يؤمنون.
نعم.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
شوف يجي baya ce ula'ika ala hudan min rabbihim, ko wa ula'ika humul muflihun. To ya gama bayani akan su mu'mini. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Fabada'a bil kalami 'ala al kuffar fa qala innal ladina kafaru lallai wadanda suka kafirta sawa'un 'alaihim daidaini akan su a anzartahum kayi a wata kira'ar anzartahum wasu na taqiqil hamzataini a anzartahum wasu kuma suna hade daya su ishali anzartahum am lam tundirhum kayi musu gargadi ne ko baka musu gargadi ba ka ja kunnan su baka ja kunnan su ba la yu'minuna ai ba za su gaskata ka ba ba za su yi imani da kai ba wannan a cikin ilimin ubangiji wadanda Allah ya riga ya kaddara ba za su gaskata manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan manzon Allah ya sha wahala da kafirai a Makka babu irin rashin kirki da basu masa ba kasancewarsa dan Makka halattacce da Allah madaukakin sarki ya tashi turo manzon Allah bai turo shi bako ba sai turo shi dan gari ya umarce shi yace tashi wa anzir ashirataka al-aqrabin fasda'a bima tumar wa arid anil mushrikin Allah madaukakin sarki yake cewa tashi kai gargadi ga danginka na kusa da kai Allah ya kaddara a wannan lokacin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne basu yi imani da shi ba wasu daga cikin sun yi imani da shi wasu kuma sun kafirce da shi ba su gaskata shi ba yazo ya kira fa ammama wa khassasa ya kira na kusa da shi ƴaƴansa kannansa ya kuma kira na nesa ya hada suka hadu kan dutsen Safa yace ya ku taron mutanen Makka ƴan uwana kun taba sani na da ƙarya kun taba sani na da wata magana wacce take tawargi kun taba sani na da abin da ba shine ba suka ce ma jarrabna fika kadiba ba mu taba sanin ka da abin banza ba ba mu taba sanin ka da ƙarya ba sai ce to yanzu idan na baku labari cewa akwai wata runduna a nan bayan mu dinnan za ta zo ta yake mu za ku gaskata ni suka ce mun san ka da ƙarya ba za mu gaskata ka sai ce to inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid ni ne gargadi ne gare ku a gaban ku kuma akwai azaba mai radadi matukar kun bi ni za ku tsira matukar kun saba mun kuma za ku fada cikin azabar Allah baffan annabi Abu Lahab sai ya tashi sai ya miƙe yake cewa Muhammad bai ma ce Rasulullah din ba ali hada jama'atana dan ka gaya mana wannan magana ta kaza kaza ka tara mu sai ce shi taballaka ya Muhammad sai zagi manzon Allah shine taballaka zagi ne Abu Lahab yana da kuɗi yana da wadata wani ne a Makka shi yasa ya amfani da wannan dama da yake da ita ya ci mutuncin manzon Allah a gaban al'umma wannan yana daga cikin wato rashin kirki da kafirai suka fara yi wa annabi a cikin zaman sa na Makka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa daga cikin su akwai wanda fa kai masa gargadi ko ba kai masa gargadi ba sai imani da kai ba irin su Abu Lahab din ne matar Abu Lahab saboda kiyayya ga manzon Allah fa bi take yi hanyar da annabi zai bi sai ta rinka sa kaya da tsaffafi wai annabi ya zo ya taka ya fasa kafarsa ta yi dadi ta ji dadi ta murna a cikin kafiran nan ne su ne waɗanda suka ɗauki guba suka sa manzon Allah wata bai yahudiya aka hada baki da ita yahudawa makiya Allah mushrikai da kafirai suka ce sun gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son nama da aka ta je ta yi masa dahuwar nama ta kawo masa da niyyar kyauta ta sanya guba a ciki wanda wannan guba yana ciki har manzo Allah ya bar duniya guba ya mai tasiri yake gaya wa ɗaya daga cikin matansa na Aisha ko wata yace wallahi ban gushe ba ina jin zafin guban nan da naci na naman da Yahudiyan nan ta samu manzo Allah yana zo ne sai ta zo ta kawo abu arfe shi gashi nan menene nama ne kyauta ka kawo to an gode an gode an gaishe ki an gaishe ki manzo Allah ya bude nama da sahabbai sai ya fara ci yana fara cin naman nan Allah madaukin sarki sai sanar da shi a wata riwaya aka ce naman da kansa dan gidansu yayi magana ce karkaci ne akwai guba a ciki kaje dan gacin Allah kenan sai manzo Allah yake cewa arifi 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 ku kira matan nan shi ya san me yaji ko kuma ba lalle bane ku san me yaji yace arifi arifi a kira matan nan ha kira ta sai annabi yace bismillah ki ci wannan nama kaga ku kaga kokolwa ku to ana so kokolwa ka ta rinka caji ta rinka aiki kaka zama mai dakilalliyar kokolwa wani lokacin zaka daure mutum da igiyar jikinsa ci wannan nama ta ki ci aka buga aka raya ta ci ta ki ta ci yace me ya faru take bazan maka ƙarya ba na sa guba ne a ciki yace shikenan wannan naman da annabi ya sa a bakinsa bai bushe ba har ƙarshen rayuwarsa sai da ya zo ya yi riwaya a kai mutanen nan kafiran nan suka ce da annabi ba za mu yi imani da kai ba fa sai mun ga mala'iku ba kana cewa kana zuwa gun mala'ika ba mu ga mala'iku lura ta ce ana billahi wal mala'ikati kabila ka zo mana da Allah ka zo da mala'iku suna biye da shi وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا قل سبحان ربي اي قل سبحان ربي هل كنت اي ما كنت الا بشرا رسولا سبحان الله ni fa ban kasance ba face mutun ne kuma ai kake daga Allah ya za ku ce sai na fasa muku kasa ruwa yana balbala suka ce idan gaskiya kake yi mu ga wannan rana ko mu ga wannan wata ta daddatsi ta rarrabu annabi ya roki Allah Allah ya bashi dama ranan nan ta tsatsage wancan bangare na ta fadi a bangare can wancan bangare na ta fadi kan dutse can suka gani kiru ta wuzu ganin annabin tsohuwa ga rana ta baje yaya za ku yi imani suka ce a ba mu yadda ba muna da ƴan uwanmu da suka yi tafiya suka je kasashe sai sun dawo daga tafiya su gaya mana a wannan ranar sun ga rana ko wata ya haka annabi shi shikenan aka jira ƴan kasuwa suka zo kafin a tambaye su ma suka ce kai kun ga abin da ya faru a duniya kuwa ai abu kaza ai abu kaza ai abu kaza ya faru sai aka ce Muhammadu ne aka ce addu'a wai addu'a ya roki ubangijinsa yayi masa haka sai suka ce ba za mu yi imani da kai ba kai matsafi ne suka ce rajulun mashhur mutum ne mai tsafi da haka kafirai suna da taurin kai shi za aka ce mutum kafiri ne ya shiga uku shi ne Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ka yani mushrikil arab kafirai na larabawa da waɗanda ba masu ba wasu kuma suka ce ana nufin yahudawa anan a anzartahum kai musu gargadi ko ba kai musu gargadi ba la yu'minuna ba za su gaskata ka ba manzon Allah kafirci kala kala ne kalmar al-kufru larabawa suna cewa an ciro shi ne daga asalinsa daga al-kafr ne al-kafr al-kufru bi ma'ana al-kafr abinda ake nufi da al-kafr shine as-satr rufe abu lullube abu shine al-kafr an gane ko shine shi yasa ma ai aka ce da masu shuka suna noma aka ce da su al-kufar yu'jibu az-zurra'a li yaghiza bihim al-kufar an gane ko wasu suka ce as-satr lullube abu al-kufr bi ma'ana al-kafr ko to meye alakar al-kufru da as-satr me yasa aka ce da kafirci aka aka yi amfani da suturci abu kuma ana nufin kafirci, me dalili? An ambaci dare ma kafiri, dare kansa allairu akan ce da shi kafir aluga fa aluga ta larabci akan ce da allailu alkafiru. Limada summi allailu kafiran li'annahu yasturu an-na'am, saboda yana lullube menene yawa, ko yasturu al-ashya'a bi zulmatihi, yana rufe abubuwa da dukunsa. Sannan an ambaci masu shuka, suma mai shuka mai noma kafir ne, saboda me? Yana yin noma, yayin da yake noma ba yana noma yana juya ƙasa ba, yana lullube shuka. To wannan lullubin da yake shine ake ce da shi al-kufr as-satr, ay li'annahu yasturu al-habba bit-turab, yana lullube ƙwaya da ƙasa. To me alaƙar kafirci shi kuma da wannan? Suka ce li'anna al-kafira yasturu al-haqqa bi-juhudihi, shi kafiri ai yana lullube gaskiya ne ya ɓoye ta hanyar ƙaryata ta da yake yi, ko ba haka bane? Yayin da ya ga gaskiya ya ƙi aiki da ita, ai ka kamar ya ɓoye ta ne. Shi sa suka ce kafirci kala-kala ne, akwai kufru al-juhud, akwai kufru al-inkar, akwai kufru al-inad, akwai kuma kufru al-nifaq. Wannan nau'i-nau'i ne, rassa ne daga cikin rassan kafirci. Kufru al-inkar shine mutum ya san cewa lalle akwai Allah a asali, ya sani akwai Allah, mutum ya zamanto cewa shi bai ma san akwai Allah ba kai. Allah ya arifa Allah asalan wa la ya'tarifu bihi, shi bai yadda ma akwai Allah ba. Yanzu akwai waɗanda ba su yadda ma da akwai Allah ba, kuma ma ba sa itirafi da Allah. Wani cikin ɗalibai yana karatu a Ingila, ya zo hutu wata rana muke tattaunawa da shi, yace ka ai malam naga abun mamaki, yace yanzu kaga ana ganin kafirai kiristoci kiristocin ne, yace wallahi mu a can ma a makarantar mu ai waɗannan masu addini ne ma, akwai waɗanda ma malam kwata kwata ma ba su yadda wani abu Allah ba. Yace akwai wani aboki na an ajin mu ne ɗakin mu ɗaya, yace naga kana zuwa kana wani sunkuyawa kana tashi, menene exercise kake ne ko me ne wannan? Yace sallah kenan. Yace sallah, me sallah? Yace worshiping ne, is a mode of worshiping, wani nau'i ne na anabauta. Yace to who are you worshiping, kana bautawa waye ne kai? Yace my god. Yace your god, who is your god, waye Allah ka? Yace kai yanzu baka san Allah ba? Yace kai mun proving, just prove for me, kai mun shi ka san kafiri yake, dole kai mai proving, ka nuna mai. Dan zaka iya haduwa da wani yace shi bai san waye Allah ba fa, dole kai masa bayani waye Allah, ya zai ya gane Allah? Sai ce kaga wanda ya halicci wannan saman, ya halicci ƙasa, ya halicci ka kai. Sai ce okay. Ya ce wanda ya halicci wannan? Sai ce ai wannan nature ne, ai it's nature, wannan kawai yanayi ne ya kawo shi, ai kawai yanayi ne, ba wai wani ne ya yi shi ba, kawai yanayi ne ai. Kamar yadda kawai za ga dare yayi, haka kawai za ga kuma rana ta yi, it's nature kawai. Sai ce masa amma shikenan, tunda kana ganin akwai wanda ya halicci wannan? Sai ce to shi din, shi kuma wa halicce shi? Sai ce sai shi wannan yaron, sai ce ba wanda ya halicce shi, ai shi shine mai halittar kowa da komai. Sai ce shi gaskiya bai gamsu ba. Yace to shikenan, yace yanzu ya san wannan aikin da kuke yi? Yace yanzu ya san kana sunkuyawa, kana dagawa, kana abin nan, kana wannan, ya san? Yace kwarai kuwa. To yace yana taimakon ku ne? Yace kwarai kuwa. Yace ai wannan yanzu rigar da ka sa mashi ya baka? Yace a. Yace shi yace ka kuwa sai rigar sa. Yace a mu musulmi a kidan mu Allah shi ya bamu, kuma shi ke taimakon mu. Yace to shikenan. Yace idan shi kuke bautawa, to me yasa yake barin ku a cikin wahala? Yace ina kallo ana nuna wa satellite, za a ga wasu suna sallah, wasu kasashe suna cikin talauci da rashi. Yace
tun mai samun kana taimaka masa amma shi bai taimake ka ba. Abin da ya sa na kawo muku kisan nan shine zai maka amfani wata rana wani zai iya ritsa ka fa ko a nan kasar ko a waje. Dole ka zamanto kana da zurfin tunanin da ya kamata ka san cewa za ka iya wato iskatin abokin zancenka. Za ka iya sa shi ya shiru a wannan lokacin bai da bukatar aya bai da bukatar hadisi. Yana bukatar zurfin tunani ne da iya jidali. Ina fata ana fahimta. To wannan su ne masu kufurin inkar kenan, su ba su yi ma yadda akwai Allah ba balanta ma su yi itirafi da shi. Akwai kuma kufurin juhud, shi kuma shi ne mutum ya san akwai Allah ɗin da zuciyarsa, ya yadda akwai Allah da zuciya amma a bakinsa ba zai tabbatar ba. Wannan shi ne kufurin juhud, ya kore cewa a baka bai yadda da Allah ba, a zuciya dai ya yadda in ya shiga wahala yana sanin cewa akwai Allah. Kaman kafircin shedan kenan, shi shedan Iblis shedani ya san akwai Allah ko ba ka bane, amma kuma bai yi itirafi da Allah ba, dan da ya yi itirafi da shi da ya bauta masa. Sannan kuma da kafircin Yahudawa sun san akwai Allah, a fi qararati anfusihim sun san akwai Allah, amma kuma la ya'tarifuna bihi, ba su itirafi da shi, sune masa da'a. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin, Allah ce yayin da yazo musu wanda suka san shi, ai sun sani a littafin su Allah ya musu bayani akwai wani wanda zai zo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma suka butulce da abin da muka zo musu da shi. Bayan wannan kuma akwai kufrul inad, ko shine mutum ya san akwai Allah din a zuciyarsa kuma yayi ikirafi din akwai Allah din, amma kuma wala yadinu bihi, baya yin addinin shi, ya yadda akwai Allah a zuciya, ya yadda a bakinsa akwai Allah, amma kuma baya yin addinin Allah din. Wannan shine daidai da irin kafircin Abi Talib babban annabi, ya yadda akwai Allah sannan kuma yana furtawa din, yana ambaton Allah din, amma kuma baya yin addinin Allah, sai yake yin addinin iyaye da kakanni, kamar yadda yake faɗa wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina, yace wallahi na sani addinin annabi muhammadu min khairi adyanil bariyati dina, shine mafi alkhairin dukkan addinin halittu ga baki daya, laula al malama, da ba dan jin tsoron sarki ba a zo a ce na koma addinin yara, na koma addinin ƴaƴana, aw hizaru masabbatin, ko jin tsoron kar a zage ni, lawajadtani samhan bidhaka mubina, wallahi da ka same ni nayi da'a na mi kauya na yadda sai imani da shi. Wannan shine abin da ya hana Abu Talib musulunta, kamar yadda hadisin Imam Muslim ya tabbatar da ƴan bid'a suke inkarin sa. Yayin da annabi ya zo ƙarshen manzon Abu Talib ya zo ƙarshen rayuwarsa yana rashin lafiya, yana kwance, manzon Allah ya shiga ɗakin sa saboda ya taimaka wa manzon Allah, dan uwan baban manzon Allah ne Abdullahi, dan haka Abdul Muttalib da ya zo zai rasu yayi wasiya yace Abu Talib ya dauki annabi, yace ka taimaka masa, kuma ya taimaki annabi, dan ko su Ali ibn Abi Talib din ba su samu matsayin da annabi ya samu gurin Abu Talib ba, yakan zaunar da shi a shimfidar sai kurkuwa. Annabi ya zo cikin damuwa yana cewa ya am qul la ilaha illallah, ya baffana ka ce la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha inda Allah, kalma ce da zan tsaya maka a gurin Ubangiji, ka faɗi la ilaha illallah. Sai manyan kafirai Quraishawa suna gefensa dama da hauni, sai suka ce a targabu an millati Abdul Muttalib, kai yanzu zaka zo ka kyamaci addinin Abdul Muttalib, zaka bar addinin iyaye da kakanni ka zo kama addinin yara. Sai ya juya kalli annabi, mutuwa za ka dauke shi, annabi ya ce ya am qul la ilaha illallah, ya baffa na ka ce la ilaha illallah, ya faɗi wannan sau uku. Kafiran nan suna ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu bari za ka yi ka mutu kan kaskanci ka bar addinin babanka. Abu Talib sai buɗe baki yake cewa ana ala millati Abdul Muttalib, ni ina kan addinin Abdul Muttalib. Sai mutuwa ta zo ta dauke shi, manzo Allah ya fita ka'ib hazin
yana cikin bakin ciki da damuwa. Allah ya saukar da ayar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Lalle kai annabi baka shiryar da wanda kaga dama, shiryar da wanda kaga dama. Hidayatu tawfiq wa innama alayka hidayatu irshadin wa bayan. Amma shiryarwa ta tawfiki baka yi, Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama. Shi yasa annabi yake cewa duk da haka Allah ya sauka masa, za a jefa shi cikin wuta, amma kuma za a sanya mai gaushi ɗaya a kafarsa dama, gaushi ɗaya a kafarsa ta hagu, amma duk da haka za ta rinka tafarfasa masa kwakwalwarsa, wanda wannan shi ne fa mafi saukin mai azaba a cikin wutar jahannama, saboda albarkacin zikin annabi ne yi. Wannan shi ne abin da ya tabbata. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. ان شاء الله تعالى ساتي مي زو سي متاشي اكن دنا اكوي جوابي اكن تمي يوا ابنده نفدا نا ديدي الله شي ما ملادا وند مكاي نا كسكوري الله مدوكين سركي يا يافي منا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول wannan mai tambaya ne yana cewa malam dan Allah menene sahihancin yin karatu tare da mai jan baki idan ana tafsiri. Idan baka iya karatun bane kake so ka koya babu laifi zaka iya yi, amma kai a zuciyarka kada ka cutar da dan uwanka na kusa da kai. Kai a zuciyarka kada ka cutar da na kusa da kai. Idan kuma ka iya daman ta ku saurare shi. Malam mutum ne ya zo sallar isha'i sai ya samu raka'a biyu, kacal biyu suka kubuce masa. To idan ya tashi zai rama yaya zai yi? Zai karatu ne a fili ko a boye ko a bayyane? Akwai sabanin malamai akan wannan matsala din dangane da rama sallah. Yayin da mutum ya zo zai rama sallah, ka ɗauka isha'i din mai raka'a huɗu, ka samu raka'a biyu, sannan kuma za ka rama biyu. Mai risala ya yi bayani a cikin risala, a cikin babin da yake magana akan al'amura na sallah, ya yi magana akan wannan. Akwai wani ra'ayin da yake kuma saɓanin nashi ɗin. Da yawa daga cikin mutane aikin yau da gobe abinda suke shi ne idan mutum ya tashi sai ya tashi sai ya ramuwa ba wai ya cika ba. Yanzu na zo na samu liman yana raka'a biyun ƙarshe fatiha ne zalla a boye. Abinda muka saba muna yi yau da gobe shi ne bayan ya yi sallama sai in tashi in kama karatu a bayyane. To wannan ɗin kuskure ne, wannan ɗin kuskure ne. Akwai hadisan da suka zo da lafazin wato qada'i din, amma suna nufin al-itmam ne, cikawa, wanda hatta a al-Qur'ani ma kalmar al-qada' din tana nufin cikawa ne. Al-qada'u an ramuwa ko to ta'ti bi ma'anan itmam, cikawa. Ka san akwai bambanci tsakanin karama da kuma ka cika. In an ce cikatawa za ka yi, to kenan abin da ya saura a ƙarshen shi za ka kawo. In an ce karama kuma abin da ya kubuce ma shi za ka ɗauko ka dawo da shi. Allah madaukakin sarki yana cewa fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Fa'idha qudiyatis salatu, ya za ka fassara shi? Yayin da kuka rama sallah, fantashiru fil ard, ana nufin sallar juma'a ne fa, sai a ce yayin da kuka rama sallah ku yadu ku shiga ƙasa don ku nemi arzikin abinci, ba haka ake nufi ba. Fa idza qudiyatis salah, ay fa idza atmamtumus salah, yayin da kuka cika sallah. Alqada'u bi ma'anal itmam, da haka duk wani hadisi da yazo da wannan lafazi din ana nufin al-itmam. Kuma wannan shine aikin salaf salih magabata na ƙwarai ya nuna. Kenan yayin da mutum isha'i ta kubuce masa, idan ya zo cikawa zai, za ka ɗauki sallar da ka samu liman yana yi kai a wajenka ita ce farkon sallar ka kai shi liman ƙarshen sallarsa ne amma kai kai shi ne farkonka ba ruwanka da cewa batiya yayi zalla wannan kana bin liman ne ya ɗauke maka duk abin da ake ɗaukewa to in ita ce farkonka kenan idan ka tashi mai za ka hau fatiha kawai za ka hau shi mai ma ya fi maka sauki da haka wanda isha'i ta kubuce mai raka'a biyu idan ya tashi kawai yana kabbara wannan kawai fatiha zai a ɓoye ya tashi ya ƙaro fatiha a ɓoye wannan shi ne tabbata a sunna idan magariba ce fa mutum ya zo ya samu raka'a ɗaya a magariba ɗaya ko ya samu raka'a ɗaya a magariba idan ya zo inda zai shi ne sai da liman ya ce assalamu alaikum ko sai ya tashi sai ya kawo raka'a ɗaya fatiha da sura raka'a ɗaya fatiha da sura sai ya sake zama saboda ya hada wannan ɗaya da ya karo da ɗaya ne ya samu liman ba sun zama biyu ba tunda daman an ce ka niyyar da abin da ka samu a gurin liman shine farkon sallarka in ka riƙe wannan ka'idar zaka huta to yayin da ya kawo ɗayan nan fatiha da sura ya zauna idan ya tashi sai ya kawo fatiha kadai shikenan kuma haka ne ko azhar ka samu liman sai ko in biyun karshe ka samu kana tashi fatiha kadai za ka kawo amma sai da yawa da mutane sun rasa sallar isha yayin da suka zo rama suka ji masallaci ya rude kowa yana ta karatu amma abin da ya tabbata sunna kamar yadda malaman hadisi suka bayani Allah musu rahama shine wannan bayanin da muku ina jin insha Allah kun fahimta ko wannan ba Allah yake cewa Allah shiga fata malam menene ingancin littafin Mukhtar al-Hadith littafin Mukhtar al-Hadith littafi ne da mai littafin yayi shi shi ba malamin hadisi bane ba mai littafin Mukhtar al-Hadith ba malamin hadisi bane kun san malamai akwai malaman luga daban su wannan sun kware ne a harkar luga akwai malaman fiqhu daban akwai malaman mantiki akwai malaman rabon gado akwai malaman tafsiri akwai malaman hadisi kun gani to shi mai Mukhtar al-Hadith yana sha'awar hadisi sosai amma gaskiya ba malamin hadisi bane ba kamar yadda waɗanda suka san shi suka faɗa sai ya tashi ya rubuta wannan littafi na Mukhtar al-Hadith kisa littafi ne mai kyau amma akwai kurakurai da yawa a cikinsa kaɗan daga cikin kurakuran wanda suka fi komi muni shine na farko dai akwai hadisai na ƙarya a ciki akwai hadisai za'ifai a ciki akwai hadisai munkarai a ciki sannan kuma zai kawo hadisi za'ifi ne sai ya ce muttafaqun alayhi hadisi da'ifi ne fa sai ce da Buhari da Muslim sun rawaito shi ko hadisi wa Abu Dawud ne kawai ya rawaito shi sai ce rawahu al-Bukhari ko rawahu Muslim to shi kuma mai Mukhtar al-Hadith Allah masa rahama da baki ɗaya hadisansa ya je ya ciro su ne a cikin littafin Jami'u Sahih na Imam Suyuti shi kuma Imam Suyuti malamin hadisi ne amma yana cikin malaman da ake ce da su jamma' ma'ana malami ne da wanda yake subhanallah wato yana tara komai ma da ilimin shi hadawa yake kusan komai za ga Imam Suyuti yana rubutu a kai an ce babu abin da yake masa wahala sai lissafi duk kwarewar Imam Suyuti to amma lissafi yana masa wahala lissafi ba kusan komai za ga ya rubutu a ciki ulumul qur'an shine hadisi shine duba alfiyarsa duba wannan tadribur rawi tafsiri ne zaka shi ma yana da shi luga ne yana da shi wane ne yana da shi to shi matsalar Imam Suyuti Allah ya masa rahama cikin yadda malaman da suka san shi suka faɗa cewa shi malami ne da bai da rariya a cikin karatunsa bai da rariya baya tace abubuwa zai iya kawo maka da'ifi munkari maudu'i mene duk zai kawo ma wasu masa uzuri sun ce yana kawowa ne dan ka gane da'ifin in ba an kawo ba za ka gane shi an kawo maudu'in ne dan gane shi wannan masu kare shi ne sune masu tawili sannan Imam Suyuti Allah masa rahama ina so in ga muku inda shi mai muktar hadisi ciro akwai littafin Jami'us Safi wanda Sheikh Nasiruddin Albani Allah masa rahama yayi wa littafin aiki yayi da'iful jami' da sahihul jami' wanda tullabul ilmi ya kamata su yi wannan littafi littafi ne mai kyau wanda abwabul ibadat dai hadisai dai za ka ga na kasa kasan nan diyawanci ga jejerun hadisai dai za ka same su a cikin Jami'us Safi na Imam Suyuti Imam Suyuti kuma yana cikin gaskiya malaman da suna ji da kansu fa ma'ana sun yarda da kansu ka san akwai malaman da ba dama ne su a kansu din wato ba wai alfahari ba amma dai lalle shi fa yana ganin ya kamata a jinjina shi Imam al-Iraqi dan uwansa Abdurrahim Zainuddin al-Iraqi yana da alfiya ta alfiyatul hadith ce ma shi ma Suyuti yana da alfiyatul hadith in an ce alfiya ana nufin littafi ne da aka yi shi wato an yi shi kamar a baituka waƙoƙi ne wanda sun kusan su kai dubu ko sun kai dubu ko sun wuce dubu sai a mai da su alfiya akwai alfiya a nahawu akwai alfiya a cikin ilimin fiqh akwai alfiya a hadisi da sauransu akwai alfiya ibn Malik ta nahawu ko to yayin da yazo rubutawa Imam al-Iraqi ya riga shi rubuta alfiya a bangaren hadisi amma Suyuti yana ganin cewa shi fa yafi Iraqi a cikin alfiyar da ya kawo a farko ya fara budewa lillahi hamdi wa ilayhi astanid wa ma yanubu fa alayhi a'tamid thumma ala nabiyhi muhammadin khayru salatin wa salamin sarmadi khayru salatin wa salamin sarmadi wa hadhihi alfiyatun tahkidura manzumatun zammantuha ilmal athar fa'iqatun ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساق والله يجري سابغ الإنسان لي وله ولذوي الإيمان يتي ما ياي والله يبود بوديا ياي ومن ذا الله واتو سلاتي فيتي وهذه ألفية تحكي الدرر وانا اللي تافلنا ودنا كي مكان واقع ألفية تي cikin ilimin hadisi amma fa tana kama da lugulu'i saboda kyanta kaga ya fara gyara kayansa ta yi kama da lugulu'i manzumatun zammantuha ilma al-athar na yi ta da waka ne amma tana bayani akan ilimin mustanil hadisi sai sake ce maka fa'iqatun alfiyatul iraqi amma fa tafi alfiyar Iraki da kuka sani ta wuce ta kaga wannan maganar gaskiya Suyuti ba shi ya kamata ya faɗi wannan maganar ba kun gane wa ya kamata ya faɗa wani ne ya kamata ya faɗa ba shi ba amma sai ce fa'iqatun ko fa'iqatan alfiyatul iraqi ta wuce in an ce faqa ya fuku sama yake da shi tafi alfiyatul iraqi ta yaya fil jami'i wajen wato haɗo masaloli na ilimin hadisi wal ijazi sannan kuma a baka shi a takaice wata saki da haduwar zancen daga wannan sai wannan amma ta Iraki ba haka take ba sannan kuma wani abin da zai dade baka mamaki sai ce wallahu yujri sabiq al-ihsani Allah madaukakin sarki wato ya sakanya kyautatawa mai yawa Allah ya sakanya kyautatawa mai yawa mai kun yace Allah sakawa Iraki sai ce li Allah saka min ni da farko walahu da kuma Iraki din samsa bisani la walahu walidawil imani ina fata ana fahimta almuhim shi Imam Suyuti yana cikin malaman da suke da wannan alhamdulillah Allah masa rahama yayi wa addinin Allah aiki sosai gaskiya wani kana malamai daga baya sun bibici littafin sa sun tsatsamo abinda ba mai kyau bane sun wawwanke sun fitar da mai kyau din to mai muktar hadisi a cikin littafin Imam al-Iraqi Suyuti ya ciro Jami'us Saghir ya yi muktar hadith almuhim dai gaskiya ga dalibin ilimi in zai karanta muktar hadith ya samu malamin hadisi saboda malamin hadisi shine zai iya gane ma wannan hadisin na Bukhari ne ko ba na Bukhari ba amma alhamdulillah na san cewa akwai ayyukan da aka yi musu a nan kusa na san akwai malaman da sun dan yi musu aiki wani kana aikin da kuma akwai malam Kabiru Kofa ɗaya daga cikin lecturori a legal HOD na legal kenan nan Kano, akwai kuma malam wannan Ahmad Murtala, malam Ahmad Murtala a jami'ar Bayero, shi ma yayi wa Mutal Hadis aiki, yayi aikin littafin gabaki ɗaya, ya fitar da masu kyau da marasa kyau, kuma yayi kyakkyawan takhriji. Muna fatan Allah ya sare musu su fitar da waɗannan littafai. Abinda na faɗa na daidai. Ok, to wai ga tambaya daga mata ko, to kun ga mun manta ba mu dan taba ko kadan a cikin karatu. To wannan tana cewa, malam dan Allah, ina so a daɗa yi wa ƴan uwanmu mata bayani dangane da suturar da ya dace su dinga sawa. Hakikanin gaskiya yana cikin musiba take damu wannan al'umma din, rashin sanya hijabi da lullube jiki musamman ga mata. Su mata suna daukan cewa bayyana jikinsu din nan wai shine wannan, kuma wallahi ba shine ci gaba ba, kuma shine daukarwa iyakatsanci. Kaga mace tana tafiya tana bayyana tsaraicinta. Yanzu dan kin fito titi kin bayyana kirjinki a waje, ko kin sanya matsatsen zani, ko kin sanya matsatsiyar riga, ko kin fidda gashinki a jiki, irinki dubu miliyan bila adadin a gari, duk yanda kika kai da matsayi, mutum yana fita bakin titi kafin ka tsallaka inda zaka je gurin aiki, zaka ga wancan ta ninka wata. Haka kuke, Allah ya ku wannan tabota, wannan tabota. To me yasa ba za ku bi Allah ba, kuma manzon Allah, ku bi umarnin Allah da Allah ya faɗa, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, ya kai manzon Allah ka gaya wa matanka, wa nisa'il mu'minina, da matan mu'minai, da ƴaƴanka, da matanka da ƴaƴanka, da nisa'il mu'minina, yudnina alaihinna min jalabibihinna, su saukar da jilbab din su, an ce jilbab wannan riga da mata suke sa su lullube jikinsu. Allah cewa ya ai kasa da shi, a ka'ida fa so ake kayan ku sa ya kai zira'i guda ma yana jan ƙasa, bayan ya rufe jikinku sai an samu zira'i yana bin ƙasa. Sai daga cikin matan Annabi take cewa, to ya za aka ce ai abinda kuka ɗiba na datti, in kun zo kun wuce wurin da babu datti ya wanke wannan ƙazantar, dan ku lullube jikinku. Amma yau mata, subhanallah, maza aka ce su dangale wandunan su, kuma suka saukar, suka ci take wandunan su, kuma mata aka ce su saukar, su kuma suka dage. Ka ga mace tana tafiya kana ganin cinyarta, mace tana tafiya kana ganin igiyar breziyar da tasa, ta sanya matsatsen kaya, kuma ku sa ku ta tsiraici, mala'ikun Allah suna ta la'anta ku, mai amfanin wannan abin da fa komai ciwo uba ya zo yana ganin yarsa ta fita ta yi kwalliya, sai a ce, to ƴan mata za a fita budurki, sai an dawo wannan.